بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لنقوديا مع الله سبحانه وتعالى ديباني داما ديئيكو نهلو تنوانا مجلسي دا أكاقباتا وانا سكا شريا وانا زما دا وانا مفتكر والله ساكا مسدى الجنة alƙali Mahmud Abdullahi zuriyarsa wanda suka yi tsayuwan daka wajen assasa wannan makaranta da waɗannan ayyukan alkhairi Allah ya saka musu da aljanna shugabannin wannan makaranta da Allah ya musu muwafaka da tunani irin wannan na hada iyaye da ɗalibai da kuma gayyatar waɗansu a cikin malamai domin a tattauna kan matsalolin makarantarsu da ɗalibansu Allah ya saka musu da aljanna iyayen kasa da muke tare da su Galadiman Katagum da su Professor Mansur da sauran manyan baki Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da aljanna kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ɗaya daga cikin abubuwan da naji ya ambata wanda nake so na yi tsokaci akai shine nayi saukan karatun alqur'ani ne a hannun mahaifiyata amma na haddace alqur'ani ne a gaban alramma abbakar salaf Allah ya saka musu da alkhairi professor mansur malumfashi ya gabatar da darasi gamimmin darasi kuma cikin darussansa da kalmomin da ya ambata akwai ababan sha'awa da kuma ababan karantaswa masu yawa a kullum nakan samu budin zuciya idan naga babban malami wanda ya kai mataki na professor da kuma ilimi na addini abin sha'awa ne domin ba haka professorsin da suka wuce shekarun baya suke ba wannan haske ne ma al'umma kuma alkhairi ne wanda ya kai mataki na professor zai zo na gabatar da lecture wa jama'a yana jawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana istidlali da maganan malamai yana cewa hadisi ya inganta ko hadisi bai inganta ba wannan abin alfahari ne ga al'ummar musulmai muna roƙon Allah ya ƙara mishi lafiya da imani Allah ya ƙara mishi basira babu wani janibi da ake buƙatar a yi magana a kai a wannan zama face duka kowane ɓangare sai da ya tsokaci a kai abinda nake so na ambata lokaci ya tafi wanda da na so a ce maimakon na gabatar da darasi a ce na yi ta'aliki kawai in faɗi waɗansu kalmomi wanda za mu sake mutane ya zama an je an yi ta tuntuntuni kan abinda aka ji na darussa da suka gabata to amma dai zan ambaci waɗansu kalmomi guda biyu ko uku saboda lokacin da aka bani na gina wani program akan lokacin domin abinda aka nuna mun a gayyatan ba zan wuce 12 anan ba to kuma ina da abinda zan yi na musamman kaman wannan daga 12 da rabi zuwa karfe 1 saboda ka dole zan kalmomin na takaita su Allahumma abinda nake dauke da shi na wannan muhadara din idan muka sake samun wani lokaci kuma koda anan din ko wani waje kuma sai mu sake gabatar da shi abu na farko ƴan uwa kamar yadda prof ya ambata da gaske ne yaya amana ne yara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu amana ne yaran mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya danka a hannun mu amana ne duka waɗannan yara Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka akan su ɗaya bayan ɗaya a ranar alkiyama babu wani ɗa guda ɗaya da kake da shi babu wata ƴa guda ɗaya da kake da ita face wannan ɗan zai iya zama kasada na shiga wutarka a ranar alkiyama yadda uba zai saba ma Allah Allah ya kai shi wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a kai ka wuta duk uban da ka gani a duniya aiki biyu Allah ya bashi ya kare kansa ya kare ƴaƴansa yadda za ka yi mummunan aiki a tsaye da kai haka ɗanka zai yi mummunan aiki a tsaye da kai. Wani hadisi na al-Imam Hakim, hadisi ne ingantacce, hadisin na Aisha, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce ma al'umma, inna auladakum hibatullahi lakum. Annabi yace kun ga ƴaƴanku da suke hannunku, Annabi yace kyauta ce ta Allah da Allah ya ba ku ku rike a matsayin amana. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur, yakan bada ƴaƴa mata zalla mawaddi su, ya bada ƴaƴa maza zalla mawaddi su, in ya ga dama ya garwaya maka maza da mata. Annabi yace amma ka kwanda sanin yaran nan amana ne, ka bar maganan yaro, ko hula ce wani ya dauka ya baka yace rike mini amana, ka san riko riko ne na musamman, ƴaƴa amana ne. Akwai wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin, hadisin Abdullah dan Umar, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin hadisin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, Annabi yace dukkan ku masu kiwo ne, sannan dukkan ku ababan tambaya ne akan wannan kiwo da aka baku. Ku duba lafazin da Annabi ya yi amfani da shi a hadisin, lafazin kiwo, saboda kowa ko bagware kowa zai iya fahimta. Idan aka baka kiwo na shanu, kiwo na tumaki, sai ka je ka sake tumakin ko shanun suka shiga gonan wani suka yi barna, idan an zo kamu kai da a kama ko shanu da a kama, in da akai kurkuku shanu da akai kurkuku ko kai da akai kurkuku, to Annabi sai yace waɗannan ababa da duk aka danka a hannunku, Annabi yace kiwo ne. Sai yace al-Imam Ra'in, shugaba mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi shugaban abin tambaya ne akan kiwon da aka bashi ranar alkiyama. La haula wala quwwata illa billah. Yanzu muna magana ne akan ƴaƴa, ɗanka zai iya zama kasadar ka shiga wuta, to wani waɗanda aka danka amana a hannunsa ya kula da su, kuma dukkan su za a tambaye shi akan su ranar alkiyama, sun kai mutum miliyan biyar ko miliyan bakwai. Duk wanda aka ce maka gwamna ne, wani senata ne, wani dan majalisa ne, dukiyar mutum miliyan biyu ko uku wani dan majalisan za a bashi don kula da wannan constituency nashi a danka a hannun shi, sharadi wannan kudin ko dan sara suka ne, sai ka sanya ya za a yi shi ya mori nashi, domin duk giran da za a tura ma kowace jaha kudin da aka aiko din har yan sara suka akwai kason su a ciki, saboda ka dole ka sanya ya zaka sarrafa shi ma ya amfani nashi. Sannan za a ma tambaya akai a ranar alkiyama. Annabi sai yace war rajulu ra'in fi ahli baiti, mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Annabi sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, za a mai tambaya game da wannan kiwo da aka bashi. Annabi sai yace wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, kowace mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da ƴaƴansa da Allah ya azurta su da shi. Babu dama mai gida ya zo ya tambayi ina bironsa yake, in dai a cikin gida ya ajiye, matarsa ta ce ba ta san inda yake ba. Abinda ke ƙwaryar gidan, Annabi ya ce an ba ta kiwo. Wa waladihi, da kuma ƴaƴansa da Allah ya azurta su, Annabi sai ya ce wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, sannan ita abin tambaya ce akan wannan kiwo a ranar alkiyama. Wannan maganan tambaya da gaske ne, za a yi tambaya, za a yi tambaya. Wani hadisi na Anas dan Malik, al-Imam Tirmidhi ya shidda hadisin, Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin yake cewa inna Allah sa'ilu kulli ra'in an mastar'ahu hafiza zalika am bayya. Annabi yace Allah zai tambayi duk wani wanda ya bashi kiwon wani abu. Yan uwana masu albarka, wannan kiwo da ake ambatawa kiwo, kar ku dauka ya shafi ƴaƴa ne kawai, wallahi ko kiwon tumaki kace Allah zai tambaye ka akai. Domin akwai wata mata da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin ta, hadisin Bukhari ne, wadda kyanwa take kiwo, kyanwa ta kule kyanwar a cikin gida, sanadiyar kule kyanwar da ta yi, Annabi yace bata sake ta nemi abinci ba, ita kuma bata tanada mata abinci ba, kinwar ta mutu a cikin gidan, Allah yace a kai ta jahannama. Inna Allah sa'ilu kulli ra'in, kulli ra'in an masar'ahu. Allah zai tambayi duk wani wanda aka bashi kiwo akan abinda aka bashi kiwon, hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti. Zata kaima Allah sai ya tambayi mutun daya bayan daya kan iyalan da suke cikin gidansa. Maganan yara, maganan tarbiya ba magana bace ta wasa. Maganan yara, maganan tarbiya ba magana bace ta wasa. Magana ce ta gaske. Magana ce ta gaske. Akwai wani hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda hadisin, hadisin Abu Huraira. Malamai suka ce yana daga cikin hadisai mafi ban tsoro a babi na tarbiya. Annabi yace a hadisin, kullu mauludin yuladu ala al-fitra, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Annabi yace duk wani abin aihuwa, duk dan da za a haifa a duniya, ana aihuwansa ne dan arziki akan fitra ta addini. Ana aihuwansa ne mutumin kirki, dabi'unsa ba gurbatattu bane, tarbiyarsa ba gurbatacciya bace, halayensa ba munanan halaye bane. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra, duk abin aihuwa Annabi yace ana aihuwansa ne dan tauhidi akan fitra ta addini. Ku ji sai Annabi yace, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Annabi yace sai dai babansa da mamansa su yahudantar da shi, aw yunassiranihi ko su nasarantar da shi, aw yumajjisanihi ko kuma su majusantar da shi, ya zan ba ma guje ba shi da addini. Malamai suka ce idan ka kalli hoton wannan hadisin, abin tsoro da yake ciki kamar Allah na sanar da bayi ne duka cewa shi fa wanda ya sani akan yaro babansa da mamansa. Waye ya bata maka tarbiyyar danka, wannan can maka kai ta shafa, amma kai Allah zai kira, domin dan nan Allah ya baki shi ne a daki, ya dauke shi a gida ya baku. Yanzu me ya hada shi da sinima? Wannan kuma ta rage muku. Ta yaya aka yi abinda aka baka a cikin gida, abinda aka danka maka shi a daki, ya koma club yana kwana ko ya shiga sara suka, kai ka san dole za a tambaye ka, tunda duk inda ya je din nan daga gidanka ya fita, duk inda ya shiga daga gidanka ya fita. Saboda haka idan kuka kalli hadisin, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar ma al'ummarsa na sako a cikin hadisin shine, Allah wanda ya sani kawai akan da baban shi da maman shi, wanda ya taimaka wajen gurbatan yaron, tarbiyyar yaron, ya lalata yaron, Allah zai kira shi ya tsare shi akan laifin sa ranar alkiyama. Amma wanda za a fara tsayarwa uwarsa da ubansa, domin wannan ita ce ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da fatawa akai. Aka tambaye shi, ayyu dhanbi a'zamu inda Allah, alaifuffuka wani laifi ne yafi girma a gun Allah? Kala sai yace, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya ma Allah kishiya bayan shi kadai ya halice ka. Abdullahi dan Mas'ud yace, sai nace, thumma ai, to sai me ya manzon Allah? Kala sai yace, anta qatula waladaka kashiyata an yab'ama ma'aka, shine ka kashe danka don kana gudun karka dauki nauyin sa. Thumma ai, sai me? Sai ce, antu zaniya halilata jari, shine kayi zina da matar makwabcinka. To laifuffukan nan guda uku su ne mafiya laifi. To da amma da Annabi ya zo amsawa, sai ya faɗi a cikin sun kuma wanne ne ya fi very good? Shirka da Allah shi ne mafi girman laifi. To amma shirka da Allah ya haɗa abubuwa da yawa. In ka je gumboka shirka ne, idan ka yi tsafi shirka ne. To a cikin ajin shirka da Allah ba wanda ya fi muni kamar ka bauta ma gunki ko ka bauta ma wani Allah. Da aka zo bangaren kisan kai, wani kisan kai ne yafi muni yace ka kashe danka? Domin galibi bisa al'ada ko ƴan fashi da makami in sun yi fashin sukan dauko dukiyar ne su kawo ma ƴaƴansu saboda su yi rayuwa. Shi kuma wanda ya kamata in ma yayi kisan ya amfana sai ya kashe shi. Zina wanne ne yafi muni? Annabi yace zina da matar makwabci. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana magana akan wannan maganan tarbiyya, nan ma bai fayi maganar sara suka ba, don karka dauka karamar magana ce.
idan ɗanka ridda yayi ya bar musulunci, in ridda yayi ya zama ba yahude, in ridda yayi ya zama ba nasare, in ridda yayi ya zama ma guje ya bar addini. Annabi yace wanda Allah ya sani babansa da mamansa, idan ya ridda aka kamo ka, in ya shiga sara suka da aka kamo ka ko ba aka kamo ka ba, to Annabi sai ya bada misalin ƙarshen lalacewa. Ƙarshen lalacewan da shine ba maganar sara suka ba, ba kwana a club ba, ba bin mata ba, ba sata ba. Annabi yace idan ridda yayi ya bar musulunci, ubansa da uwarsa Allah zai kamo. Iyaye, maganan yara ba karamar magana bace. Wanda kaga yana wasa da maganan ƴaƴansa, wallahi yana wasa ne da makomarsa. Wanda kaga yana wasa da maganan ƴaƴa, wallahi na wasa ne da makomarsa. Yanzu ka dauki danka, yadda muke darasin nan a war haka, idan ranakun karatu ne, ƴaƴanmu suna makarantu, wani na primary school, wani na secondary school, dole ya zama malam. Yana daga cikin abinda kake tunawa danka da makaranta kana office, yanzu an yi sallar azhar, ka tuna wane yayi sallah ko wacce ta yi sallah, domin Allah babu ruwansa. Idan yana makarantar bai yi sallah ba, ai kai ka je ka biya kudin makarantar, kai ka kai shi. Idan ya dauko wata tarbiya a gun, kar ka dauka da abarka. Wallahi jama'a, saboda irin karantarwa na musulunci da nuna mana matsayin irin waɗannan ayyuka da hadarin su akan wanda yayi sakaci akan su, Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, Annabi Yaqub jika ne na Annabi Ibrahim, Allah ne ya kira Annabi Ibrahim, is qala lahu rabbuhu aslim, yace mishi ka sallama, ka miƙa wuya, ka mun biyayya cikakkiyar biyayya. Qala aslamtu li rabbil alamin, Annabi Ibrahim yace Allah na miƙa wuya ma ubangijin talikai, duk abinda kace nayi zan yi. Shi yasa shi Annabi Ibrahim ake ce mishi wa Ibrahim allazi waffa, duk wani kwantaraki da ke tsakaninsa da Allah, Allah ce shi yayi nashi. Is qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, Allah sai yace wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wannan wasiya da Allah ya ma Annabi Ibrahim yana dawowa gida, shi ma sai ya aje ƴaƴansa ya gaya musu. Annabi Yaqub shi ma da babansa ya gaya musu, shi ma yana zuwa gida sai ya tara ƴaƴansa sai ya gaya musu, ya baniya am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Annabi Yaqub yana kan shimfidan barin duniya, jinyar da bai tashi ba, sai tare ƴaƴansa sai ce musu ma ta'buduna min ba'di, idan na mutu ma me za ku bautawa, wata aqida za ku tafi a kanta, me za ku rike bayana. Qalu suka ce na'budu ilahaka, baba za mu bauta ma Allahnka abin bautanka, wa ilaha abaika za mu bauta ma abin bautan iyayenka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq, za mu bauta ma Allahn Annabi Ibrahim, za mu bauta ma Allahn Annabi Isma'il, za mu bauta ma Allahn Annabi Ishaq ilahan wahida, baba za mu bauta ma Allah ne daya wa nahnu lahu muslimun, duka mun miƙa wuya. Annabi Yaqub sai ya mai da kai ya kwanta sai ya cika, saboda ya san yana haduwa da Allah, yana daga cikin abin da za a fara tambayan sa. Malam, babu yadda za a yi ko sigari danka ya koma ma Allah yana shan sigari, Allah bai tambaye ka ya akai danka ya sha sigari ba, domin lokacin da ya baka dan ya baka shi da sigari a hannunsa, ya da ka mayar mishi da shi da sigari kuma ba a tambaye ka ba. Duk abinda Annabi yace war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kowani mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa, kuma shi abin tambaya ne akan kiwon. Wannan hadisi da muka karanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kaga yaro ya ridda ya bar musulunci, Annabi yace fa abawahu babansa da mamansa, saboda a gaya maka babu wata rijima, ba wata ruwa da ɗanka zai jawo bata buge ka ba. Shi yasa jama'a a cikin Alkur'ani Allah sai ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, sai ce fahadharuhu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, inna min aula azwajikum, akwai waɗansu wani sashi na matanku, sai ce wa auladikum, waɗansu daga cikin ƴaƴanku aduwan lakum, makiyanku ne, fadharuhum, Allah yake ku yi taka tsantsan da waɗannan ƴaƴan, me kiyayyar shine zai kai ka wuta, shine zai kai ka wuta. Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, ku sani wani sashi na matanku, wani sashi na ƴaƴanku, waɗansu daga cikin ƴaƴanku aduwan lakum, Allah yace makiyanku ne, fahazaruhum, Allah yace ku dinga taka tsantsan da su, ku dinga taka tsantsan da su. Dankan kana nufin Allah yana gaya ma zai dauko bindiga ya harbe ka ne, ko zai dauko wuka yanka ka ne? A'a, zai loba ka akai ka wuta, zai maka sanadiyar kaza ne ta hanyoyi guda biyu, ko dai sonsa da kaunarsa yasa ka kauce hanya ka shiga halaka, ko kuma kin tarbiyarsa akan gaskiya yasa ya kai ka zuwa ga halaka. Mu ji tsoron Allah, su waɗannan malamai da suke karantarwa a cikin makarantu, duk lokacin da na samu munasaba irin wannan nakan yi magana. Babu wani wanda zaka samu, duk yadda kake ji ake cewa wani kaza 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 a rayuwa, babu wanda al'umma ta mai da su ba kowa ba a cikin al'umma kamar malaman Islamiya. Kuma wallahi ba wanda suke ba ma al'umma rayuwa mai kyau wallahi kamar malaman Islamiya, su ne suka zama a baya. Yaro zai haddace alqur'ani, mu ne malaman Islamiya, yaro zai haddace alqur'ani, ubansa ya kawo shi ko alifin ba wanda iya ba har ya haddace alqur'ani, har ya rabu da yaron nan abun sai haddan alqur'ani, uban ba zai iya sayan keke ko mashin ya ba mu wannan ba. Wanda ya karanta sai shi da ɗansa, wanda aiki ne, wanda in bai yi ba Allah ba zai bar shi ba, domin karatun alqur'ani dole ne, karatun alqur'ani dole ne. Duk taron mun nan ba wanda zai je gaban Allah ya wuce Allah sai ya ce mishi karanta mini alqur'ani naji. Yuqalu li sahibi alqur'ani yawm alqiyamah iqra wartaki warattil kama kunta turattil fi dunya. Allah zai ce wani karanta mun alqur'ani naji karera, to in baka iya ba da karera ne. Shine ilimi kadai da ake tazarce da shi a gaban Allah. Duk abin da ka karanta a duniya, duk girman karatun da amfanin abun, iyakacin sa rayuwar duniya. Allahumma idan ka gadar da alkhairi, alkhairin ya bika. Amma shi Qur'ani yadda kaga yaron nan yanzu ya karanta anan, haka zai isa da shi lafira. Babu wani ilimi da zaka je da shi ba za a ce to kai kwararren kafinta ne, in an yi tashin alkiyama Allah ya ce ma ga wani gida kai raftan sa mu gani ka iya ko baka iya ba. Ya wuce ya wuce. Alqur'ani ne za a ce ka karanta, to yaya za a yi iyaye tsakani da Allah? Waɗanda suka ɗauki ɗawainiyan yaran nan wajen karantar da su addini, a ce su ne suka fi walakantuwa a tsakaninku. Idan aka ce a yi sahu da iyaye da malamai, wadda suka fi kaskanci shi ne malaman da suke karantar da ƴaƴanku da matanku karatun alqur'ani. Ya za a ce malamin da zai karantar da ɗanka, to haka da kaga idan an zo ana yayi. Ba ni koyi waɗannan abubuwa da na fahimta cewa nake yi. Ya kamata mu samar da tsari yadda ake kyaututtuka ma yara idan sun haddace alqur'ani ko sun ci musabaka. A samar da tsari na bawa malamin su kyaututtuka. Yaro ne za a zo ajiye shi anan yana karatu, malamin ya sa a kamo shi a dawo da shi ya zaunar da shi. Yanzu malam ke faɗa an bashi hadda bai yi ba, uban bai sani ba yaron har ya haddace alqur'ani. Duk yanzu yadda ka ji yaron nan ya karanta qur'ani ya maka dadi, wani ne ya rade kafa ya koya mishi, don me za a bashi mota a hana malamin mota? Da shi da malamin waye ji kokari? To sai ka samu malamin ire-irensa ya karantar da guda biyar, sai yaro ya je musabaka sai ya dawo da mota wanda ya koya mishi bai da mashin din hawa. Ba ina cewa a daina ba su kyauta bane, amma kuma a ware kyauta mu wanda ya karantar da shi ya cancanta shi ma a jinjina mishi. Kuma kyaututtukan da ake bawa ƴan musabaka, inda malamin ake bawa, to da yanzu alarmomin sun fi haka yawa, da sun fi haka yawa. Saboda haka za a zo bayan an zo an yaye ɗalibi, kaga an bashi shadda, an bashi kaza, an bashi kaza, malaman sa babu abin da za a basu. To yana da kyau ku iyaye da ake karantar muku, yana daga cikin abinda ke samar da albarkar ilimi, albarkar ilimi, ilimi yayi albarka, wallahi shine taimaka ma wanda ya karantar da kai. Wannan ba karatun addini ba, ko kafirta mutun ya koya maka in ka walakanta shi sana'ar ba za ta yi albarka ba. Duk wanda yake da wata falala a kanka ya sanar da kai abinda baka sani ba, to yana da minna a kanka. Balle wanda ya karantar da kai alqur'ani ko ya karantar da kai sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dole karatun yara ya ga baya. Zaka samu wata makarantar, abinda za a biya a wata, a wata, a wata, abinda za a biya a wata naira 300 ne ko naira 500, sai ka samu yaro wata 5 ba a biya mishi ba. Makarantar da zaka samu yaron yake yi na boko, abinda za a biya a tam yafi kudin shekaran wannan makarantan, amma ba za a biya ba. Yaya to zaka yi ka ce kuma kana so danka yayi karatu ko kuma karatun yayi albarka? Iyaye mata, kamar yadda professor ya bada shawarwari da kuma nasihohi gare ku, ku kuke da kaso mafi yawa kan abin da ya shafi tarbiyyar yaya, domin kukan fi iyaye maza sanin halin da ƴaƴanku suke ciki. Ku ji tsoron Allah, ku sani ƴaƴanku amana ne. Allah zai muku tambaya akan su ranar alkiyama, abinda ƴarki za ta yi ko ɗanki zai yi nauyi ne a kanki. Ki yi kokari ki samu tsayuwa ki yi tarbiyyar ƴaƴanki tarbiyya irin na addini, tarbiyya irin na addini. Sannan kamar yadda professor ya faɗa, babu yadda za a, yana daga cikin matsalar da muka samu idan uwa da uba ba su samu fahimtar juna a tsakaninsu ba, ƙarya ne shi tarbiyyar ƴaƴansu. Dole da kai da uwar har sai kun samu kyakkyawar fahimta a tsakaninku, wannan shi zai baku dama ku iya tarbiyyar su. Idan inda ka dosa daban, inda ta dosa daban, to duk ɗan da kuka haifa a tsakiyar ku kun sa shi a matsala, duk ɗan da kuka haifa kun sa shi a matsala. Uwa ba ta da tarbiyya, wata da ɗantan ko ƴarta za ta haɗa baki amma ubansa ƙarya, to ka faɗi wannan yaya za a yi ta iya gyara wannan yaro? Uwar ce za ta ce ki ce wa babanki za mu je duba takaddunmu ne, za mu je duba result ɗinmu ne, kuma ƙarya ne ta aike ta ne, to ka faɗi malam. Yaya wannan matan kuma za ta kira yarinyar nan ta ce mata ki daina ƙarya? Ta isa ta ce mata duk mai ƙarya ɗan wuta ne? Kaga wanda za ta haɗa baki da Esther ta shirya ƙarya wa ubansu, ko ta shirya wani rashin gaskiya a waje, uban ne zai ce kara ta fita ta ce ki yi sauri ki je ki dawo kafin ya dawo, yaushe wannan za ta iya tarbiyya? Muna samu uba ne da kansa uba, wanda aka wajabta mishi ya tarbiyyar ƴaƴan, shi ne zai ɗauki sigari ya ba ma ɗansa ya je dangwalo mishi wuta a murhu ya kawo mishi ya sha. It's true, wannan bai kamata ya zama baban kowa ba ma, shi kansa, domin shi bai kamata a ce wannan baban wani ba ne. Saboda haka maganar tarbiyya magana ce mai kyau. Iyaye ba za a iya sauke wannan wajibi ba, dolen dole ne, dolen dole ne, har sai kun zauna da iyaye kun fahimci juna, sannan ku samu hanya da za ku ɗora ƴaƴan akan wannan tafarki. Muna roƙon Allah ya ƙara albarka ma wannan makaranta, ɗaliban wannan makaranta Allah ya ƙara musu ilimi mai amfani, Allah ya ba su ilimi mai amfani wanda zai amfane su duniya da lahira. Jagororinsu Allah ya saka musu da alkhairi. Shi headmaster nasu Sheikh Abdul Fatah, muna roƙon Allah ya ƙara mishi imani da lafiya da basira, Allah ya taimake shi bisa wannan jagoranci da yake yi. Iyaye da muke tare da su da sauran shuwagabanni da manyan malamai, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.